Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau Juma'a 8 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga baba da kanin labarai.
To Baballa da yammacin jiya Alhamis, rundunar yan sandan Najeriya ta ceto mutane 187 wanda aka yi garkuwa da su a dajin Sobodo a jihar Zamfara, galibi maza da mata tare da kananan yara. Jama'an ma'aikatan tsaron Amurka sun ki tabbatar da labarin jirgin sojojin Amurka a Taiwan suna horar da dakarun Taiwan a asirce domin kimtsa su idan China ta kai musu hari. A jiya Alhamis, lauyoyin Amurka sun tuhumanci wani da ake zargin tsohon kwamandan Taliban ne da aikata laifuka masu alaka da ta'addanci akan kashe sojojin Amurka da dama a shekarar 2008.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi wa jami'an 'yan sanda kwantan fauna a ƙaramar hukumar Zing da ke jihar Taraba, inda suka kashe ɗan sanda ɗaya tare da wani mai taimaka musu. Adadin mutanen da ke yin ƙaura daga yankin arewacin Najeriya da sunan gudun hijira zuwa wasu sassan ƙasar na ƙara hauhawa. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma, muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Da yammacin jiya Alhamis, rundunar 'yan sandan Najeriya sun ceto mutane 187 wanda aka yi garkuwa da su a dajin Sobodo a jihar Zamfara, galibi maza da mata tare da kananan yara. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya faɗa mana cewa da yammacin jiya Alhamis, rundunar 'yan sandan ta miƙa mutane ga gwamnatin jihar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Ayuba Elkana ya yi wa 'yan jarida bayani a cikin wannan rahoto da Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana.
You will remember I briefed you on the security measures embarked by the state in collaboration.
Yace idan kun tuna a kwanan nan ne na muku bayani game da wancan matakai masu tsauri da gwamnatin jihar ta dauka muka kaddamar da su. Aka fara yaki da waɗannan 'yan ta'adda ake ta samun nasara. Nasara na baya-bayan da muka samu shine waɗanda muka kawo zo mutane 187 waɗanda muka ceto kuma za mu gabatar da su yanzu ga gwamnatin jiha. Da yake amsar waɗanda aka ceto, sakataren gwamnatin jihar Alhaji Kabiru da Isa ya yi godiya ga Allah bisa wannan nasara da aka samu.
Mai girma gwamnan jihar Zamfara Dr. Muhammad Bello Mutawalla Muradu yana jinjina ma dukkan wanda suka taimaka wajen samun wannan nasara. Ku kuma da aka kubutar, muna son ku dauki wannan matsayin jarabawa daga Allah, kuma Allah ya ba ku damar ikon cinta tunda kuka yi hakuri har zuwa wannan lokaci. Kuma insha Allah muna tabbatar maku da dukkan al'umma da suke wannan wuri cewa gwamnati za ta iya kokarinta ta kula da ku har lokacin da aka hannunta ku ga 'yan uwanku.
Dan jin fashin baki, na tuntuɓi kwamishinan yaɗa labarai na jihar Ibrahim Dosara.
Mutane 116 aka samu daga Gora, sannan mutane 67 daga cikin mutane 80 daga Rini, sai kuma mutane 2 daga cikin 4 da aka ɗauka daga Shinkafi, saboda 2 Allah ya musu cikawa a wajen. Sannan akwai 1 da aka samu daga Sabon Birni,
Sani Sha'ibu Malumfashi muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi, jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun ki tabbatar da labarin jirgin sojojin Amurka a Taiwan suna horar da dakarun Taiwan a asirce domin kimsa su idan China ta kai musu hari. Mujallar The Wall Street Journal ta faɗa a jiya Alhamis cewa ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta kai kimanin sojoji 24 masu aiki na musamman tare da wasu zababbun sashi na sojin Taiwan, yayin da sojojin ruwa Amurka suke horar da wasu sojojin dabarun yakin ruwa. Wasu jami'an Amurka da suka yi magana da mujallar da suka nemi a saka sunan su sun ce sojojin Amurka suna bada horo akalla shekara guda a can kasar Taiwan. A jiya Alhamis jami'an Pentagon sun ki cewa ufan akan wannan batu. Ko da yake wani kakakin ma'aikatar ya ce dangantakar Amurka da Taiwan na nan haɗe wurin kalubalantar barazanar da China ke yi a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis lauyoyin Amurka sun tuhumaci wani da ake zargin tsohon kwamandan Taliban ne da aikata laifuka masu alaka da ta'addanci akan kashe sojojin Amurka da dama a shekarar 2008. Haji Najibullah mai shekaru 46 a duniya yana ɗaure a nan Amurka. Ana kuma tuhumarsa da yin garkuwa da wani ɗan jaridar Amurka da fararen hula biyu 'yan Afghanistan. An kama shi kana aka miƙa shi daga ƙasar Ukraine zuwa Amurka a cikin watan Oktoban shekarar 2020. A jiya Alhamis masu shigar da ƙara a New York sun ce sun shigar da ƙarin tuhuma akan laifukansa na kisa da yake fuskanta a halin yanzu. Mayakan Taliban a ƙarƙashin kwamanda Najibullah sun kashe sojojin Amurka guda uku da mai musu tarjuma mai ɗan Afghanistan a wani hari da aka kai akan ayarin sojojin a cikin watan Yuni shekarar 2020. Takwas inji ma'aikatar shari'ar Amurka.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Wasu 'yan bindiga da ba kai ga tantance ko suwaye ba sun kashe wani ɗan sanda da ɗan bijilanci yayin wani harin kwantan bauna da suka kai wa jami'an 'yan sandan a wani shinge da suka yi domin bincike a yankin karamar hukumar Zing da ke jihar Taraba. Ga rahoton da wakilin Musalisu Muhammad Garba ya aiko mana.
Al'amarin rashin tsaron da ya a Najeriya ya sake sauya salo, inda wasu waɗanda ake zargin cewa 'yan ta'adda ne suka kai wa jami'an 'yan sanda hari a wani shinge da suka sa domin bincike da ke karamar hukumar Zing a jihar Taraban, inda suka yi nasarar kashe wani ɗan sanda da wani mai taimaka ma 'yan sanda bakin aikin, wato ɗan bijilante. Suka yi awun gaba kuwa da wasu daga cikin makaman da 'yan sandan suke amfani da ita a jihar Taraban. Ɗaya daga cikin mazaunin karamar hukumar Zing a yanda ya fito domin tafiya zuwa Jalingo kuma ya taimaka gurin kai jami'an asibiti, Mahmud Abdullahi, mazauni a karamar hukumar Zing, ya koyi mana ƙarin haske kamar haka.
Su mutane ne wanda ba san ko suwaye ba, suka samu 'yan sanda inda suke aikin su, suka same su, suka harbe su, suka kaɗi mutane biyu a wurin nan. Ɗaya ɗan sanda ɗaya kuma irin wanda suke ɗan taimakon su suna ɗan ja musu taya, su ne suka zo aka kashe su a wannan wurin.
Ke ɗan sanda da shi wannan duk sun mutu?
Duk sun mutu.
Kuma mun samu labari cewar waɗannan wanda suka yi wannan harbe-harben kuma sun ɗebi wasu makamai na 'yan sandan sun tafi da shi, haka ne?
Gaskiya sun ɗebi makamai sun tafi.
To, ko rundunar 'yan sandan jihar Taraba suna saye ne akan wannan batu? Tambayar kenan da na yi wa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban, wato DSP Usman Abdullahi, wanda ya ce lallai suna sane da wannan lamarin.
Wannan wurin can baya an san su da suna tare hanya suna sata, sai ya zama na shi kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba CP Abimbola Shokoya PSC Daga ya tura wa DC operation cewa a rika tura mutane suna tsaya wannan guri don hana aukuwan wannan barnan. A wannan jirin wa'annan bayan Allah suka yi kwanton bauna, bayan suka bari jami'an tsaron mu suka zo suka gama faki da gurin, sai suka musu bazata, aka musu kofar rago. To, sai dai daga cikin su game da ajalinsa Allah ya cikawansa a lokacin suke musayan wuta. To, wanda aka kashe akwai bindiga abun nan na barkono tsohuwa ba ainihin ko AK-47 bane, bindiga ce ta barkono tsohuwa wanda shi ke rike da ita. To, Allah ya cikawansa, to nan ne suka samu nasara suka tafi da shi.
To, ko ta yaya ma za a bi a magance wannan matsalar rashin tsaro da ya dabaibaye Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa Malam Bashir Babayola, wanda ya kasance tsohon soja ne kuma shugaban kungiyar tsoffin sojoji na arewacin Najeriya, wanda ya ce
ai gaskiya shine ce maka cewa an samu matsala wajen kancewa, ko yanzu ma daukan ma'aikata jami'an tsaro ma sai kana da wani can gurin wannan aikin. Gaskiya da in ga gaskiya ɗaya daga cikin matsalan kancewa shine idan za dauki ma'aikata ma kancewa, in ba ka san wani ba ba za ka samu wannan aikin ba. To, kaga wannan abun yana kawo matsala waje ko aina ko wani aiki ne, tsaro ne, office ne, ko na wanda bai da ilimin aiki ba zai dauke shi.
Dama dai jihar Taraba da ke arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin jihar da take fuskantar matsalar rashin tsaro a Najeriya. To, gashi dai lamarin ya sake aukuwa. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Salisu Lado, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da kashi na biyu na labaran duniya.
Alamomi na nuni da kasar Rasha ta kara kaimi tana kara yin nasara yayin da masu kutsen yanar gizo na kasar suke kara kai hare-hare akan Amurka da wasu kasashe a cewar wani sabon rahoto da Microsoft ya fitar. Rahoton shekara-shekara na Microsoft ya yi kashedi cewa duk abin da aka sakawa alamar mai rubutu kamar haka: masu gudanar da harkokin kasa a Rasha su ne ke aikata kashi 58 na harin kutsen yanar gizo akan kasashe, kana yanzu suna nasara kusan sau daya a cikin hari sau uku. Ƙungiyoyin na ƙasar Rasha suna ƙarfafa matsayinsu na zama babbar barazana ga tsarin zamani a duniya, a cewar rahoton na Microsoft. Yana mai matashi a cewa masu gudanar da harkokin yanar gizo a Rasha suna samun ƙwarewa wurin yin amfani da wata hanyar kutse da zai yi wahala a gane su ke aikatawa. A cewar Microsoft, bancin ƙasar Rasha, galibin hare-haren kutsen yanar gizo da ake aikatawa a duniya suna fitowa ne daga ƙasashen Koriya ta Arewa da Iran da kuma China. A ƙarshe, bayan kusan wata ɗaya da sanar da aiwatar da gagarumin shirin baiwa miliyoyin Amurka rigakafin COVID-19, shugaban Amurka Joe Biden ya je Chicago a jihar Illinois a jiya Alhamis domin tattaunawa akan inda aka kai a wannan batun na rigakafi a wasu kalamai da ya yi a Clayco, wani kamfanin gine-ginen ƙasa. Biden ya ce alhakinsa ne ya tabbatar da ganin miliyoyin Amurkawa sun samu allurar rigakafin tun lokacin da aka sanar da shirin. Mun san cewa ba mu da wata hanyar murkushe wannan annoba fiye da mu bari mutane masu ɗimbin yawa su yi allura. Har yau ba mu kai inda muke so ba, ya kamata mu murkushe wannan abu, in ji Biden. Shugaban ƙasar ya kuma faɗa cewa wannan aikin na taimakawa tattalin arziki, kana yana samun taimakon jama'a. Da yake kammala jawabinsa, Biden ya yi kira ga kamfanoni da dama su ma su aiwatar da wannan shirin.
To, a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Adadin mutanen da ke yin kaura daga yankin Arewa da sunan gudun hijira zuwa wasu sassan kasar na ƙara hauhawa, abinda masana ke ankarar da gwamnati illolin da hakan kan iya haifarwa, musamman yaduwar cutar corona, muddin ba magance ci gaba da yawaitar matsalar aka yi ba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Ya zuwa yanzu dai a iya cewa babu tabbatattun alƙaluman da ke nuna adadin mutanen da ke gudun hijira daga arewacin Najeriya zuwa wasu garuruwa domin neman tsira daga ayyukan 'yan fashin daji da ke cin karensu ba babbaka. Baya ga waɗanda ke tsallakawa makwabtan ƙasashe kamar Jamhuriyar Nijar, wasu sukan gudu zuwa duk inda sun kasan suna da dangi a can, kamar wasu da na zanta da su da suka gudu daga Sokoto zuwa Mina ta jihar Niger.
Sunana Umar Ibrahim, Umar mai hafi tsohon kansila na gangara, mazaɓar gangara, sabon birnin local government. To, ni na gudo na zo gudun hijira nan. An kashe mu da mutane, an kwashe mu da dukiyoyi. Yanzu haka wasu mu ba mu san inda iyalin suke ba. Ba mu san abin da ke gudana ba. Duk da abincin mu yana canje shi, muna san mu cire an hana. Yanzu bakin shi ɗan uwana ne ke ɗan taimaka min da abincin da na ci.
Sunana Umma nake. Da gangara kwana na rawin da haihuwa, yanzu aka yaron ma cikin firgita na baro shi ba san ma inda yake ba, mai gida na ba san inda yake ba. Ni yanayi na ka hankali na bai kwance, ina roƙon ahuwa ta Allah taimaka mana.
A ɗayan ɓangaren, masu ɗaukar baƙuncin 'yan gudun hijirar su ma sukan fuskanci matsaloli, musamman irin wannan lokacin da mafi yawan mutane ke cikin mawuyacin hali. Ɗan Imamu Ibrahim shi ne sarkin Hausawan Mina, ya ce safe duk adadin 'yan gudun hijirar sai ƙaruwa yake yi.
Cewa ɗan gudun hijira wanda na ƙirga guda 963. Abin da yasa kaga yanzu wasu nan zaman da muke wallahi har sau uku da na gaya maka, wani bai da abincin da zai basu a cikin gidan nan, wani wanda za su sauka cikin abincin da zai sayar da iyalin shi ma take ne yake. Sai yau a ce ga wasu nauyi kuma an ƙara ɗora mishi kuma gida haya. To, matsalar da muke ciki yanzu kenan. To, kuma matsalar yanzu ta magana abincin da wasu za su ci. Mun yanzu da za a taimaka mana a maida mana jami'an tsaro talakawa nan kuwayenmu su je su ɗebe amfanin gonarsu.
To, ko yaya mahukumta ke kallon wannan matsalar? Gwamna Aminu Waziri Tambol a lokacin da ya ziyarci 'yan gudun hijira a Jamhuriyar Nijar ya bayyana cewa
babu iyakacin ƙoƙarin da ba mu yi mu ga cewa an kai ƙarshen wannan matsala, amma kun sani sai an samu haɗin kai kuma za a kai ƙarshen wannan matsala. Saboda yana kira ga musamman mutanenmu da suke can gida da ci gaba da ba gwamnati haɗin kai na ganin cewa an kai ƙarshen waɗannan ibtila'i da ke faruwa a cikin ƙasarmu, musamman a jihar Sokoto, yankin Arewa maso yamma, yankin Arewa Najeriya da kuma Najeriya baki ɗaya.
Masana halar dan Adam kuma Professor Tukur Muhammad Baba na ganin akwai matsaloli ga yawaitar ƴan gudun hijira su taru wuri daya musamman wannan lokaci na cutar corona.
Don mutum ba san inda ya fito ba, ko mutum ɗaya ne ya zo cikin jama'a ya kawo wannan abin da yaduwa zai yi, za mu yi abin da yake gaban mu, abin da ya addabi duniya na daɗe kenan. Na biyu, akwai shi kansa tsaro, inda ka samu cunkoson jama'a suka tafi suna ko su ƴan ta'addan suna iya bi su nemi bayanai na sirri, wane ne a nan, wane ne a nan.
Bayan waɗannan matsalolin ma akwai illoli da yawa waɗanda kan haifar da wasu matsalolin rayuwa da su za a iya kokawa a kansu muddin ba magance matsalar da ke sa gudun hijirar aka yi ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, to kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
manuniya.
Yanzu suna raya gwamnati ne da jami'anta, sai zamana kowa yana son sai ya shiga gwamnati, sai suka tattare arzikin ƙasa suka rike, sai ƙasa ta talauci.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan ke dukan durƙusar da masu yawon yamaɗiɗin yaɗawa duniya cewa Najeriya na ƙara samun kima. Game da maganar taka burkin taka takarar shugaban ƙasa daga yankin arewacin Najeriya, kuwa wata ƙungiya ce ke cewa ko a jikinta an yi rada a kunnan kurma.
Ba wanda ya isa ya hana wani ɗan arewa takarar shugabancin ƙasar nan, ko da yana muna riƙe da shugabancin jam'iyya a kowace irin jam'iyya a ƙasar nan.
Sai dai shi lauya mai zaman kanshi barista Elzubara Bakar gaya wa duniya yake cewa ba wani abu ke sa ake buje-buje da bankaunar bugun juna akan dafe madafin iko a tarayyar Najeriya ba, illa yadda 'yan siyasa a ƙasar nan suka yi suna a ɓangaren handama.
Mutum ka san shi fa, hayan ma yana wani abu ne wai squatting, amma yanzu ya zama chairman. Sai kawai ka ga wai yana da gida a Abuja, yana da gida a garinsu, yana da gida a Capital, motoci kuma ba a magana.
Da alamu dai maganan nan ta jimirin jajibo Jonathan ya taka takarar shugaban ƙasa cikin jam'iyyar APC na ƙara kankama, saboda jigon jam'iyyar PDP kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lami Dama ya buga wa jam'iyyar APC wata guduma.
Duk APC ba mutum da yake jinsa, duk APC daga sama ƙasa ba irin jinsa. So da kasan san aro, ba san aro wallahi.
Wadannan ba kadan muka karkado cikin batutuwan da zamu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani shirin na manuniyan da ke nuna muku hanya mafita cikin hikima. Shiri na 34 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna muku yadda 'yan siyasa ke faman gwarama. Gogoriyan gwagwarmayar gwaramar kuma aka hanga tana ƙara cida game da maganar taka takarar shugaban ƙasa a yankin arewacin Najeriya, da ƙungiyoyi ke cewa babu wata maganar alfarma. Haka dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyi yin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharbe shaidawa manuniya jiya da yamma.
Jam'iyyar PDP ita ce ta fara kawo karɓa-karɓa a shugabanci a Najeriya 1999. Ta ce ta mai da shugabancin Najeriya kudu maso yammacin Najeriya, inda Obasanjo ya tsaya, Alhaji Ekweme daga kudu maso gabashin Najeriya ya tsaya, marigayi Alhaji Abubakar Rimi daga jihar Kano ya tsaya. Kaga tun daga nan gurin ya nuna maka cewa magana wai karba karba ƙarya ce. Aka zo 2007 aka ce an dawowa da mutanen arewa su ne za su yi shugaban ƙasa bayan Obasanjo ya shekara 7. A wannan lokacin Rochas Okorocha ya yi takarar shugabanci tare da marigayi Alhaji Umaru Musa Yar'Adua. So kaga magana cewa wai a ce wai akwai wata karba karba ƙarya ce, kuma ba wata jam'iyya ko wani mutum da yake da iko ya zo ce wani ba zai yi takara ba, saboda shi bai fito daga wani waje ba. Duk mu koma ga wanda suka kirkiro ta PDP a 2007, lokacin da Umaru Musa Yar'Adua ya zama shugaban ƙasa. Shugaban jam'iyyar PDP na lokacin ɗan arewa ne Kanal Ahmad Ali daga jihar Kogi. Na biyunsu Jonathan ya yi takarar shugabancin ƙasar nan 2011 da Umaru Musa Yar'Adua ya mutu, inda PDP ta yarda da karɓa-karɓa, sai ta ce Jonathan ya ƙarasa wannan shekara biyu a dawo da mutan arewa su karasa shekara hudun su, amma a lokacin suka ce babu ma wani agreement a PDP aka suka fada. Kuma shugaban jam'iyya na lokacin dan kudu maso gabashin Najeriya ne, kaga babu wani dalilin da zaka ce wai ga shugabancin jam'iyya a gari da akwai wani ba zai takara shugaban kasa ba. Babu shi a kundin tsarin mulkin Najeriya, ba mu yarda da shi ba, kuma ba wanda ya isa ya hana wani dan arewa takara shugabancin kasan nan, koda yana muna rike da shugabancin jam'iyya a kowace irin jam'iyya a kasan nan.
Da yawa na ganin zuruntun zuba gudun zazzage zallan abin da ke cikin lalitar kasa ke sa wasu ƴan kasa su dinga tafka takaddama. Shi yasa ma lauya mai zaman kanshi barista Elzbar Abubakar ke ganin maganar karba karba ko bangaranci kan taso ne a duk lokacin da ƴan siyasa ke son cusa wata tamama.
Kasashen da basu ci gaba ba, Najeriya na ciki, suna kallon mulki ne ga cewar mutumin da ya samu mulki to ya kai ga arziki. Mutum ka san shi fa, hayan ma yana wani abu ne wai squatin, ya bar iyalansa a kauye amma yanzu ya zama chairman. Sai kawai kaga wai yana da gida a Abuja, yana da gida a garin su, motoci kuma ba a magana. Wani in yayi minister ko commissioner, sai kaji wai ya gina wani international school a Kenya, wani yayi university a Asia, wani yayi gida ko ya saya a New York ko a London, don dai a san shi ma ya shigo gari. Yan siyasar Najeriya kuma ba sa kaiwa ga mukami sai sun rarraba kawunan mutanen su ta cewar yanzu ni zan yi wannan abin ne don addinin mu. Wani kuma zai ce wancan kabila kun ga mun dade da ita, amma kun ga ko gwamna basu taba bamu ba, ko kuma a ce wani yanki na Najeriya ai sun dade basu yi ba. So yawanci ana mulki ne a Najeriya akan yanki.
A rana irin ta yau a makon jiya ne Najeriya ta cika shekaru 61 da samun yancin kan da wasu ke ganin ta kara girma. Sai dai masani kan harkokin mulki da kimiyyar siyasa Dr. Said Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayaran Jihar Kano ya ce har yanzu dai talakan kasan nan kawai ake yi wa fankama.
Yanzu suna raya gwamnati ne da jami'anta, sai zamana kowa yana son sai ya shiga gwamnati, don haka sai suka tattare arzikin kasa suka rike sai kasa ta talauci. Amma tsarin da ya kamata a ce an samu ko dai tun daga jamhuriya ta farko, ko kuma tun daga sanda mafarar hula suka sake karba a hannun soja, shine yadda za a sa izama mutane su ne da karfin ba gwamnati ba. Inda mutane su ne da karfi, su za su zabi gwamnatin da suke so. Idan da mutane suna da karfi, za su canja gwamnati a lokacin da tai ba daidai ba, amma yanzu sun kasa.
Kenan shi dan kasa nan da kace yana da rauni ba shi ke samar da gwamnati ba, wannan bukukuwan ba sa tasiri a makomar sa.
Ba sa yi da bankwalo ake yi, ana ta yi sake yin abin da aka yi kowace shekara, don haka yan kasa da yawa ma sun gaji, mantawa ma suke yi da ranar saboda rashin muhimmancin ta ba ta taba rayuwarsu.
Shi kuwa mai bincike kuma marubuci kan al'amuran tarihi da al'adu a Najeriya, Malam Ibrahim Ado Kurawa, ya ce ya kamata a korowa yan kasa bayani cewa tarihi ne da yake takura su, amma dai ana dan samun abin da ake nema.
Alhamdulillah an samu cigaba daidai gwargwado, sai dai kawai cigaban da muka samu bai kai na sauran kasashen duniya wanda yake ba na Afirka ba, amma an ka kula da yawancin kasashen Afirka suna cikin wannan matsala. Kuma abinda zamu fahimta, Afirka an shekara 500 ana bautar da mutane, to ya za a cikin dan lokaci kadan kokolon mutane ta canja sai abun arziki? Dole sai ana tafiya a hankali.
Amma wada ana ganin mutanen wadannan na shekaru 500 din da aka bautar da su ba su ne wadannan ba.
A yana da tasiri abinda ka samu iyaye da kakanni aka dora mutane akai, dabi'ar mutanen Najeriya da sauran mutanen Afirka har yanzu ba su warware wannan abun da ke damun su ba, saboda har yanzu suna ganin kamar tura sun fi su. Wannan abun da kuma shi kansa istimar da aka zo aka yi mulkin mallakar sai ya dauki lokaci a warware kwalkwalon mutane ba.
Da alamu dai maganar matsalambar matsin matsawa tsohon shugaban kasa Jonathan Danjumurin Jajibosh ya taka takara cikin jam'iyyar APC na kara kankama. Tinuma jigon jam'iyyar PDP kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Yusuf Lami da yace ayan jam'iyyar PDP suna yi wa Allah godiya domin akan tsohon shugaban kasan ne jam'iyyar APC ta saka jam'iyyar PDP a tsama. Yana mai cewa idan ko APC ta jawo Jonathan to ta kara tabbatar da duniya ne kawai cewa duk girman jam'iyyar APC babu wanda ya kai tsohon shugaban kasa Jonathan kima.
Wato a matsayin wato filosofin siyasa, wallahi da nake ji mun rike ta ce Allah mun gode maka. Allah mun gode ma domin kuke jinsan nan kuke bai iya ba. Mu ne kaza duk nau'in gazawa a duniya an ce PDP jinsan bai iya ba. Kan wai gari AP sun hau mulki sun ga ce a ce ba su iya ba. Sai sun dawo wai sun dauko wannan abu da jin aikin banza ne. Su mai shi saboda ka kaga shi ne cewa duk APC ba mutum da yake jinsan, duk APC daga sama kasa ba irin jinsan. Saboda ka san san aro ko ba san aro wallahi. Eh wallahi ba san aro wallahi.
Aro kamar yaya koma fa
jami'in su. Ai duk inda ya je ai magana shi ne mai haife shi. Me kurjin sa? PDP ko? Me sunan sa? PDP. ai da kike kaza PDP ko
amma an yi shige APC a can
ai magana shine kaji ko shine ai suka ce su sun gaza suka ce sai bamu da kowa fa APC da APC ba mutum ba mai shakara babu shi
amma your excellency a kaida ta siyasa ku kuke fada cewa komai kankantar dan jam'iyya idan ya fita raguwa ce
to ai wannan kato ne wanda yake da mashine alawmu akan sa active mu iya ba akan sa active mu iya ba mu ne dukkan nau'in gazawa a waye gari ce suna san sa alhamdulillah Allah mun gode ma domin gan shi ne dama can kariya suke saboda ka sun samu mulkin sun ga cewa yawa APC ba mutum kwadira wanda sakara sai jirsa Allah mun gode ma
to duka kuma iyaka batutuwan da muka tattaro muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai kuma idan Allah ya kai mu makon gobe ma sake yin wata magama kuma a madadin dukkanin wadanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi da dama sai Shamsiya Ibrahim Hamza da Mahmud Ibrahim Kwarin har kanan da kan kukkutsa dan kawo mana muryoyi daban-daban domin dama suna da azama ni Isa Loli kara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga nasihar Juma'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنانا إمام محمد شكر عثمان دقنا تسوى إن شاء الله بانتا عبيا سيد نسيح المنيو ثم زام دوبا سرين جربا واندم الشيكي a wannan lokaci na daga bala'o'i da gasunan da iri daban-daban wanda ke faruwa dalilan da ya sa Allah ke jarraba mu kamar yadda muke gani a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin gaya mana cikin alqur'ani wanda idan zuwa suka yawa to za mu jarrabe ku da wani abubuwa daga tawayan rayuka da tawayan dukiya da rayuka da tawayan arziki da kuma tawayan ƴaƴan itatuwa. ƴaƴan itatuwa na shine ta hanyar da za a hana mutane ma'ana kamar likitoci masana kiwon lafiya ciwukan cututtukan da za su samu mutane a ce kar mutum ya ci kaza da kaza da kaza duk yana da ciki. To abinda za a yi shine mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar neman gafaran ta yawaita istighfari Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gafara sai ya yi mana waɗannan masifu da muke ciki Allah madaukakin sarki ya yi mana sauki a rayuwarmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Tawaballa a takaice da yammacin jiya Alhamis rundunar 'yan sandan Najeriya sun ceto mutane 187 wanda aka yi garkuwa da su a dajin Subudu a jihar Zamfara galibi maza da mata tare da ƙananan yara. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya faɗa mana cewa da yammacin jiya Alhamis rundunar 'yan sandan ta miƙa mutane ga gwamnatin jihar. Jama'an ma'aikatan tsaron Amurka sun ki tabbatar da labarin jibge sojojin Amurka a Taiwan suna horar da dakarun Taiwan a asirce domin kimsa su idan China ta kai musu hari. Mujallar The Wall Street Journal ta faɗa a jiya Alhamis cewa ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta kai kimanin sojoji 24 masu aiki na musamman tare da wasu zababbun sashi na sojin Taiwan yayin da sojojin ruwa Amurka suke horar da wasu sojojin dabarun yakin ruwa. Wasu jama'an Amurka da suka yi magana da mujallar da suka nemi a saka sunansu sun ce sojojin Amurka suna ba da horo a kalla shekara guda a can kasar Taiwan. A ƙarshe a jiya Alhamis lauyoyin Amurka sun tuhumaci wani da ake zargin tsohon kwamandan Taliban ne da aikata laifuka masu alaka da ta'addanci akan kashe sojojin Amurka da dama a shekarar 2008 Haji Najibullah mai shekaru 46 a duniya yana daure a nan Amurka. Ana kuma tuhumarsa da yin garkuwa da wani dan jaridar Amurka da fararen hula biyu 'yan Afghanistan.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya hada, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke muku fatan alheri. Ma'assalam.